Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Amurka ta sake kakabu wasu takunkuma ma shugaban Russia Vladimir Putin da aminsa na kusa. Likitin da ke tsakanin Russia da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da shirin hukumar abinci ta duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan bauna da aka kai wa ayarin Majalisar Dinkin Duniya a jihar Jungla a Sudan ta Kudu.
To kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa ɗan ƙasar Ghana na kokawa kan abin da suka kira jinkirin kwaso ɗan ƙasar da yakin Russia da Ukraine ya shafa.
Ko da ba kudi kasa ko rance ne don Allah don Annabi kai kokari kaje ka doko muna kanninmu da yaninmu su zo gida.
A Najeriya kuwa wani jirgin Maxair ya tashi don kwaso ɗan ƙasar da yakin na Russia da Ukraine ya shafa.
Yana iya ɗaukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta sake kakaba wasu takunkumai ma shugaban Russia Vladimir Putin da aminsa na kusa. Yan sa'o'i bayan da jami'an Russia da Ukraine suka ce dakarun Russia sun kwace birnin Kherson na kasar Ukraine. Mai tashar jiragen ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai akan manyan biranen kasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan 1 barin kasar. Cikin sabbin hamshakan abokan hulɗar kud-da-kud na Putin da aka sa wa takunkuma har da Alisha Usmanov wato ɗaya daga cikin manyan attajiran Russia. Jami'ai a Jamus sun kwace jirgin ruwansa mai ƙarfin ƙafa 512 da aka kiyasta zai kai dalar Amurka miliyan 600. Ƙarƙashin umarnin takunkuma za a kuma iya kwace jirgin samansa. Umarnin ya kuma haramta wasu attajiran Rashawan su fiye da 50 zuwa nan Amurka. A yau ina sanar da cewa za mu ƙara dozin ɗin sunaye a jerin waɗanda za mu hana shigowa Amurka da suka haɗa da ɗaya daga cikin gaggan attajiran Rasha su fiye da 50 da iyalansu da kuma abokansu na kusa. A cewar Biden jiya Alhamis gabanin taron majalisar zartarwarsa. Biden ya kara da cewa za mu ci gaba da ba wa mutanen Ukraine goyon baya da kuma taimako kai tsaye. Rikicin da ke tsakanin Russia da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya inda ya haddasa matsala wajen batutuwan samarwa da kuma hauhawar farashi. Ya zuwa jiya Alhamis farashin gangar ɗanyen mai ya kai sama da dala 110. Daidai wannan lokaci da bukatar man Russia ta kara raguwa. Rashin tabbas a lokacin wannan rikici ya sa zai yi wahala a iya kiyasta tsawon lokacin da wannan matsala za ta dauka. Mai sharhi na yankin Gulf mazaunan Amurka Theodore Karasik ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai abubuwan tarabbabi sosai saboda arangamar sojoji da ake yi za ta iya ingiza farashin makamashin sama. Ya kara da cewa a kowane hali ake ciki. Akwai manyan sauye-sauye da ke faruwa a bangaren makamashin. Karasik ya ce lamarin makamashin da kuma tashin farashi sun danganta ne da tsawon lokaci da wannan rikicin zai kai da kuma a wani mataki zai kare. Mun ga tsauran takunkuman da aka kakaba wa Russia saboda abin da take yi a Ukraine. Amma yadda waɗannan takunkumai za su shafi yadda bangaren makamashin ta yake yin aiki. Wani abu ne wanda har yanzu ba mu tantance ba a tabakin masani Karasik. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da shirin abinci ta duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan bauna da aka yi wa ayarin Majalisar Dinkin Duniya a jihar Jonglei a kusan kilomita 160 daga Bor, hedikwatar jihar. Ayarin manyan motoci guda 59 dauke da kayan taimakon abinci mai gina jiki da ya nufi wurare daban-daban a Jonglei domin rarraba kayayyakin ga mutane 95,000 gabanin zuwan ruwan sama lokacin da aka kai musu harin a ranar Litinin. Bisa ga lafazin Mashek Malo, jami'in gudanarwa na rukon kwariya na hukumar jin kai a Sudan ta Kudu, a sanarwar haɗin gwiwa na UNMISS da WFP. Malo ya ce, ci gaba da kai hare-hare kan masu aikin jin kai da kuma yunkurin sace kayayyakin taimako wanda miliyoyin mutane suka dogara da su domin rayuwa. Wannan cin zarafi ne ga dokar ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa. Malo ya yi gargaɗin cewa harin baya-bayan nan a Sudan ta Kudu zai iya gurgunta ayyukan hukumar agajin wajen kai taimako da zai ceto rayuka ga iyalan da suke matukar bukata.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana, inda 'yan ƙasar ke ƙorafi kan abin da suka kira tafiyar hawainiya da aikin kwaso 'yan ƙasar da yakin Rasha da Ukraine ya shafa. Hamza Adams gareka.
Dalibanmu da ke Ukraine suke neman ilimi, wasu na cikin Rumania, wasu sun shiga kasashe dai daban-daban, to kuma suna cikin Moskwa, saboda shi muna rukun gwamnatin mu na Ghana. Allah ya kokari ya taimaka musu yanda za a yi evacuating su a komo da su nan gida.
Kina na da don ka kufa da ko da ba kudi kasa ko rance ne don Allah don Annabi, kai kokari ka je ka dauko mu nan kannin mu da yayin mu su zo gida, sabida ummomi sun shiga damuwa, babanni sun shiga damuwa, ku je ku dauko mu na yayin mu da kannin mu.
Tun da ganiyan su ne mun zama yan uwa da uwa da uwa da su inda zamu ne gwamnati abin da zai yi kokarta je kawo su nan gama yakin ne wanda zai koma ya koma wanda bai koma kuma ya saura
ko kawon wasu jama'an kasar Ghana kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta kwaso al'umman kasar da suka makale a kasashen da ke makutaka da Ukraine yayin da yaki ya rutsa da su duk da kasancewar Ghana a matsayin ƙasa da ta yi jigilan farko a nahiyar Afirka. Wasu na ganin har ila yau kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, tun da mutum 17 cikin al'umma fiye da 1,000 ne gwamnati ta kwaso zuwa Ghana.
Mutane kamar 1,500 na can, an kama mutane 17. Gaskiya ranmu ba ce, ba mu ji dadi ba.
Ministan harkokin wajen Ghana Shelley Ayuku Bute ta bayyana wa manema labaru cewar akwai wasu al'umman Ghana da dama da ba sa son zuwa gida.
There are some who have indicated that they do not wish to come back home.
Na dai tuntubi Malam Muhammad Awwal, ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau, a inda ne masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ta dauka domin ceto sauran al'umma.
An dauki 17 sun zo shekaran jiya, sa'annan waɗanda kuma muka san kaman lalle su kuma sun saura su zo mutane wurin 450 kaman 400 kenan da 60 su kuma suna Poland, wayan suna Hungary, wayan suna Romania da Slovakia da Czech Republic, waɗanda kasashe suke su kuma ana yi shirye-shirye su zo. Akwai waɗansu kuma waɗanda suka ce su ba su zuwa amma da wanka duba ministra ta yi press conference ta faɗi kamar mutanen Ghana suka ce ba su zuwa da waɗannan ma muna nan muna yin yarjejeniya da su yanda za a yi su cross su shiga waɗannan kasashe guda biyar da muke da mutane da muka ajiye su waɗanda ko da yaushe in mai shi cross ya kai wurin ya je ya su ba shi masauki ya so a duka a transit su zo Ghana.
Ko kun ba da wani kayyadaddin lokacin da za ku iya ku kwashe jama'a da suka saura a kasashe da ke makutaka da wato Ukraine din?
460 su ne waɗanda suka fito suna kasashe guda 4 ko 5 da na faɗi, so waɗannan ko da yaushe cikin kwanakin da nan sun zo su zo Ghana. Amma waɗanda suka saura da kasan Ukraine ba ka iya shiga ka je ka kwaso su, sai dai su an nuna musu hanyoyin da za su fito. Shi sa in bai shi fito muna da mutane waɗanda ke waɗanda kasashe suna jira su su kwashe su su kai su wani masaukin da suka ba su.
Al'umman Ghana da suka haɗa da dalibai da masu harkar kasuwanci da masu neman abin rufa wa kawunansu asiri ne suka makale a Ukraine tare da wasu ƙasashe da ke makutaka da ita tun lokacin da rikicin ya barke tsakanin Rasha da Ukraine. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa Iran za ta ƙara tara sinadaran uranium sosai fiye da iyakar da aka gindaya mata cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya, wanda zai matso da ita kusa matakin ƙirƙirar makamashin nukiliyar ta. A wani rahoton sirri na kwata-kwata da aka tura wa mambobin ƙasashe, hukumar ta IAEA ta faɗa cewa Iran tana da kiyasin kashi 33.2 cikin 100 na kilogram na uranium, wanda ta ƙara ƙarfinta da kashi 60 cikin 100, wato ƙarin kilogram 15.5 tun daga watan Nuwamba. Irin wannan uranium da aka ƙara ma ƙarfi sosai zai yi sauƙin tacewa wajen yin makamashin nukiliya, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai. Kimanin kilogram 33.2 zai iya matso da Iran kusa da matakin samun isasshen sinadarin uranium wajen yin irin wannan makami. IAEA ta ba da rahoton kiyasin cewa daga 19 ga watan Fabrairu, uranium mai ƙarfi da Iran ta tara zai kai kamar 10.2, wato ƙarin kilogram 707.4. Wani sabon nau'in coronavirus da aka samu a jikin bareyu masu farin bindi a ƙasar Canada, daga bisani an kuma same shi a jikin wani mutum wanda ya zauna a wurin kuma ya hulɗa da bareyun. Kamar yadda wani nazari da aka gudanar ya nuna kwanan nan, masu bincike sun ce akwai yiwuwar bareyun ne suka yaɗa ƙwayar cutar ga bil'adama. Sabuwar shaidar da aka samu cewa cutar COVID-19 ta fara kankama a cikin namun daji za ta iya haifar da mummunar sakamako na tsawon lokaci ga jama'a. A lafazin Nikhil Barlick, wani farfesan tarihi a jami'ar Rutgers da ke Newark na Amurka, ko da mun iya yi wa dukkan bil'adama allurar rigakafi, cutar za ta iya sake farfadowa daga dabbobi zuwa gare mu, wanda hakan a zahiri shine abin da ya faru bisa ga tarihi a wasu annobar da aka taɓa yi a baya. A cewar Farfesa Barlick, a dangane da haka, a lokaci mai tsawo nan gaba ba na jin cewa za a iya kawar da cutar COVID-19 a zancen na gaskiya.
Gaida Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu, wanda zai kai mu Najeriya, wadda kamar sauran kasashe take ta haramar kwaso ɗan ƙasarta da ke gudun hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da Ukraine. Hasali ma, wani jirgin sama na kamfanin Max Air ya tashi jiya don kwaso ɗan ƙasar. Wakilin sashen Hausa a Abuja, Nasir Adamu Alhikaya, ya tambayi babban jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin na Max Air, Ibrahim Ahiru, ƙarin bayani kan wannan jigilar, sai ya ce.
To, alhamdulillah, yau da ranar nan dai da misalin ƙarfe 1 na ranar Alhamis ɗin nan, jirgin kamfanin Max Air ya tashi zuwa birnin Bucharest, wato can ƙasar Romania kenan, domin ya kwaso waɗannan mutane ɗalibai da kuma wasu jama'a da suka makale a can a ƙasar Ukraine. To, sun samu dai sun tsallako, kuma an sa hannu tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin jiragen Max Air. Yanzu insha Allah jirgi yana kan hanya, muna sa ran cikin daren nan zai sauka can a birnin Romania, kuma zai kwaso waɗannan bayan Allah zai kawo su nan gida Najeriya zuwa Juma'a kenan insha Allah.
Ibrahim Dairu daga wani filin jirgi shi wannan jirgin ya tashi?
Filin jirgin Mala Aminu Kano da ke can Kano, kuma shi jirgin kira 747 ne -400 Kana, kuma yana da kujeru, yana iya ɗaukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi.
Kun san adadin yawan mutane ko ɗalibai da zai kwaso yanzu waɗanda suka tsallako zuwa birnin Bucharest?
To, har yanzu dai bamu samu wannan cikakken bayanin ko mutane nawa bane suke can. Mu dai yanzu za mu fara kenan, kuma duk lokacin da aka nemi kamfanin jiragen Max Air, jirage suna nan ƙasa, za a tada jirgi ya tafi don ya wajigila waɗannan a bayan Allah zuwa nan gida Najeriya.
Banda Romania, idan aka dawo da waɗannan akwai tsarin tafiya wata ƙasar daban tunda akwai sauran su Slovakia akwai Poland da sauran su waɗanda ƴan Najeriya suka samu suka tsallaka cikin su.
Eh wato shi yasa na ga maka duk inda aka sa mu je in Allah ya so ya da shirye muke mu dauki jiragen mu kai domin mu kwaso waɗannan bayan Allah. Sawa yanzu dai magana da ake wannan na farko dai shine a can a binnin Romania an kammala takardun su na tasowa kawai da an je dauko su za a yi kuma muna sa ran insha Allah jirgi na biyu zuwa na uku na hudu ma duk kowace kasa ce aka ce za a je insha Allah a shirye muke mu je mu kwaso su.
Faɗa mana ga waɗanda musamman ba su duba taswirar duniya ba shin ta inda wannan jirgi zai bi duka babu wata hanya mai hatsari?
A babu domin zai bi ta cikin Europe ne gaba daya kuma ita Romania din tana da iyaka da kasar Ukraine inda ake wannan yaki a halin yanzu. Kasar Ukraine ne kawai jirgi baya ratsawa amma da sauran kasashen muna ganin cewa jirage na tafiya lafiya lo.
Ibrahim Dairo jami'in labaru na kamfanin Max Air mun gode kwarai da gaske.
Amma da liman na godiya.
A gaida Nasiru a shirin mu na hantsi za a ji wannan.
Ka san batun security din nan in ba abin da ake cewa intelligence ba zai yi in akwai intelligence din kaman rigakafi to kaga ba za a kashe kudi akan ba kuma mutane rayukan su ba za a lose to za a iya amfani da wannan ko yaki ma a tsanciwa bai faru ba amma har yazo ya faru kuma za a amfani da wannan intelligence da security din da so yanzu anan din kaga directors na SSS na states guda shida na North East suka hadu so za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su hada a gani cewa wannan abun Boko Haram din nan ya zo karshen shi ko kuma a gaba kuma kar ya faru.
To sai a bi mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoton. To masu sauraron mu ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Tarin tilin tilawar tattauna maganar karba karban da wasu 'yan siyasa suke a Nigeria wani dan takarar shugaban kasa ya ce wannan jajibar jahilci ce kawai zalla.
Ai zaben ka yau gobe a zabi kaninka jibi a zabi danka saboda haka maganar kama ta jahilci ce in kama doko irin wannan mutanen da suke magana ka je ka kai su mu zabi su ba za su ci zabe ba.
Shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo ga yawa duniya yake cewa barabaran barin jikin da aka yi wajen barar da kujerar mataimakin gwamna a jihar Zamfara kan iya jefa Nigeria cikin matsala.
Ya kamata ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalance wannan ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24.
Ashe dai Senator Emmanuel Bo can jam'iyyar PDP da ya fuske jiki daga jam'iyyar zuwa APC a jihar Taraba gani yayi kurukuru an dana mai tarkon tattara shi a talala.
Lokacin da aka shirya shugabancin party babu ward chairman na ban san shi ba. So yanzu garan ne men da zan jan fake in samu iska in samu yanci.
Shi kuwa dan Mansur Jan tare Najeriyan jam'iyyar APC da hangi irin shirye-shiryen da ake shirin shimfidawa a zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC da ke tafi cikin wannan wata ga yawa duniya yake cewa irin kullin da aka kulla zai iya yi wa jam'iyyar ta APC illa.
Ai mun fara ganin aibin shi wannan consensus. Waɗansu jahohi sun yi zabe kwanan nan na local government. PDP ta kada APC a waɗannan wuraren sai dai murɗe zaben abi. Wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka.
Waɗannan faso mun ta muka tabo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan Irina Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin manuniyan da kan zo muku da labaru irin na siyasa cikin sauki babu wata wahala. Shiri na 55 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku inda aka dosa a harkar siyasa dalla 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 dallar kuma ta daddale maganar karba karba harkar siyasar Najeriya ce ta sa Senator Sani Ahmad Yariman Bakuren da ke cikin masu zawarcin kujerar shugabancin Najeriya yace yana ganin maganar na cewa karba karban nan dai akwai jahilci zalla.
A cikin tsarin mulkin Najeriya babu wannan. A cikin tsarin mulkin jam'iyya ta PDP ta APC babu wannan. Kuma ba zai ma aishi ba. In ka je America zan baka tarihin George Bush da babban dada. Uban yana shugaban kasa, ɗayan shi biyu suna gwamnan jihohi daban-daban. Baban ya gama ɗansa ya hau. Saboda ka shi demokradiyya zabe ne. Yanzu ka tilasta 'yan arewa ka ce sai sun zabi ɗan kudu. In ka ce kama kama ne za a yi canza tsarin mulki ne a ce wannan lokaci kowace jam'iyya ta Najeriya ta tsaye ɗan takar kudu ko kowace jam'iyya ta tsaye ɗan takar arewa. Ai jefa kura ake yi. koda inda ka fito ai zaben ka yau gobe a zabi kaninka jibi a zabi danka in dai su san wannan tsarin da mutanen suke ce musu zasu yi zai fitar da su halin su ciki saboda haka magana kama kama ta jahilci ce in ka ma zo ko irin wannan mutanen da suke magana ka je ka kai su mu zabi su ba su zabe ba
da alamu dai garagare garan gaggauta garkame kujerar mataimakin gwamnatin jihar Zamfarawa ta jawo wasu manazartan dake ganin an tafkata annatin da ka iya kawo siyasar kasar nan illa domin kuwa ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya Malam Musa Zubairu ya ce babban abin da ya bayyana shine rumbarumba da rintan da aka yi a wajen cire mataimakin gwamnatin jihar Zamfarawa Ma'adi Ali Muhammad Guso din da ya ce wannan kuma zai iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin matsala
wato abin da gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokradiyya cin mutunci ne ga shari'a cin mutunci ne ga tsarin mulki cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya nan ba maganar siyasa bane ba maganar tsike mutum a mulki akwai yanda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi kuma kai mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnatin jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'ar nan suka zo suka yi mata yankan karar tsaye suka ci amanar shari'a suka ci amanar demokradiyya suka ci amanar mutanen Najeriya kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta nada hannunta ta bar irin wannan mugun abin yana faruwa ba saboda haka dan wannan abu ba wai abun burgiya bane ba abun siyasa bane ba ya kamata a ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalance wannan ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yanda doka ta suke saboda haka wannan ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya
da namu dai duk da kokarin kwakule matsalar da ke makure jam'iyyar APC a jihohi irin su Kabin da ake ta ganin ya kamata a daina kankambar kada junan da za a samu a kafa sabuwar daula har yanzu magoya bayan tsohon gwamnatin jihar Adamu Aliyu irin su Comrade Ahmad Jegana ganin jika-jika ne za a jefa kai idan aka ce za a yi sulhu saboda kawai a bar kowa ya tafi ya sakata ya wala
bangaren mu na mabiya sanata Aliyu ba ma tare da wannan sulhun kuma ba ma bukatar wannan sulhun dalili kuwa yar manuniya ta riga ta nuna an yi zabe na kananan hukumomi biyar ga wannan watan na February kowa ya ga abin da ya faru a zaben da aka yi na kananan hukumomi to wannan zaben ya riga ya gama tabbatar wa duniya waye yake da Kebbistad waye yake da al'ummar da suke a cikin Kebbistad
to amma kuma ai shi gwamna ko yaushe ana cewa indai da gwamna a jiha shine jagoran jam'iyya
to ai shi gwamnan ma mu muka saka shi a ciki saboda ko da gwamna ya dawo APC baya da ko mutum biyar da ya sani a cikin jam'iyyar APC
ko me yasa shi sanata ba zai hakura ba sai ku ce gara isu
a to sai ya hakura ai ta shirme da sunan sa ai yanzu duk shirmin da aka yi a wannan gwamnati da sunan Muhammadu Adamu Aliyu aka yi shi dalili kuwa shi yayi uwa da makarbiya gwamnatin ta zamu
me yiwa kuma neman bari a sakata a walan cikin wasu jam'iyyu ne ke neman jefa cikin jam'iyyun cikin shagala saboda sanata Emmanuel Buwa can da ya tattara inashi daga jam'iyyar APC zuwa PDP ya ce gani yayi ana nema ai mai talala
ban taba barin jam'iyyar ba ban taba canja PDP to party in canja jam'iyyar zuwa wata jam'iyyar tun aka na shiga siyasa tun shekaru 31 da suka shige dalilin da yasa na canja jam'iyyar in koma APC shine ba PDP da na sani da muka kafa ba musamman a jihar Taraba sai kaga shugaba na maka kyashi yana nuna maka kiyayya sarari idan ka kai zaka commissioning boho da kai duk wanda ke gwamnatin sai ka kowai je kusa da wurin abinda kai baka iya ba wani na yi sai naga wannan yana kawo bambance-bambance tsakani na magobana da magoban gwamna shi ne shi garanta shi domin akwai division din nan rabe-raben nan ya kawo ga lokacin da aka shirya shugabancin party babu ward chairman na ban san shi ba na PDP baka iya mote so yanzu garan ne men da zan dan fake in samu iska in samu yanci ta kaina na siyasa na cikin hankali a kwance
irin wannan tabargazar ballewar cikin gida da gani a cikin jam'iyyar PDP jihar Taraban kuma ita ce take nema ta bayyana cikin jam'iyyar APC a matakin kasar da suka ce sun ga ana nema a fara walawala sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa ya ce zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC da za a cikin wannan wata ma ya hango akwai kwanta-kwantar kwashe kafafuwar wasu da ya ce shugaban jam'iyyar APC ne suka kukulla
yanzu ɗaya daga cikin dambarwar da nake ji ban da tabbas za ta sa a kawo matsala shine shi kanshi wannan taron da za a yi na ƙasa ana tunanin cewa wannan dai sakalcin da ake na consensus shi za a je a yi a ce jam'iyya mai mulki a ƙasa da jihohi a ce za ta je ta yi consensus ka je ke mutane ƙarfa-ƙarfa yadda kake so a ward ɗin talaka baka bashi dama wanda kake so shi kake so ka dora mishi ka zo local government kai haka ka justice kai haka kuma ai mun fara ganin aibin shi wannan consensus wadansu jahohi sun yi zabe kwanan nan na local government PDP ta kada APC a wadannan wuraren sai dai murde zadan akai wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka idan muna so jam'iyyar nan ta zauna lafiya mu maida mu masu ita su ne talaka duk da haka ina gani in za a je a jawo mutane wanda suke tare da talakawa waɗanda suke aiki domin jam'iyyar nan ta ci gaba to za a iya samun matsala wannan amma sai an yi jan aiki
to distinguish kana ta cewa jan aiki shin kana nufin akwai inda akai kuskure ne tun farko
ba kuskure akai ba akwai inda aka tafka rashin gaskiya da rashin adalci shine matsalai ba magana kuskure jam'iyya tana fara ne daga ward level saboda talaka ya amshe ta yayi zabe a cikin ward ni na jaha ta misali in baki abin nan dukkan su koma akai inda ma aka ce chairman na ward bai iya kare su biyu maimakon a bashe ta a zabo wani daga cikin ward din sai aka maida shi secretary sai aka dauko secretary din jam'iyya sai aka maida shi zama wannan duk yawancin sa ta aka dauke su aka shin wai waye bawon wani a cikin maganar siyasa ina ce ra'ayi ce
to daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu tafi sai mun kara nanata kwanakin da suka rage wa shugabannin da aka zaba don kada su shagala domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 451 ne su tafi jefe guda don cin abin da suka tara idan ma sun yi sa'a an ba su yi walwala amma madadin dukkanin wasu suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin Kanawa da Madina Daudan da kan daddage wajen tattaro muryoyi a kowane mako tayi ta faman daudala sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to yanzu kuma ga nasihar Juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مين يتاكو إمام أبو بكر موسى نائب ببن الإمام دوالا أكسر كمرو وانا ساتي يتجمع رادامي جرما بدكا مسلم الدنيا وانا من ضع الله صلى الله عليه وسلم تهيكي تشيوا جمع واجبين أكن قوة المسلمين جمع واجبين أكنسا في جماعة yayi shi a cikin jama'a sai dai mutane guda hudu wanda wajibcin ta kawo a gare su bawa wanda yake karkashin wani ake mallakar sa wannan wajibcin ta tashi akan sa mata wajibcin ya tashi akan ta ko yaro karami wajibcin ya tashi akan sa wanda bai balaga ba kenan ko mara lafiya shi ma wannan wajibcin ta tashi akan sa wannan hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito to haka zalika ma saka shiga maganan matafi wanda akwai tsali ko kuma akwai dalilai wanda aka kakkawo game da haka saka ranar juma'a ina da kyau ga musulmi ya tsaftace jikinsa ya sa tufafi mai kyau sa tulare in akwai shi da kaya mai kyau in akwai shi ko ma tsohuwar tufafi ne dai a wanke shi a gyara jiki a je ga masallaci idan aka je ba a so kuma a juma'a a zauna ana hira kamar yadda zaka zauna da abokananka a gefe kuna hira shine ma'ana a lokacin da ka zo kai nafilar ka ka zauna ko limami ya shigo yana huduba a manta cewa a juma'a ake wannan fe da kyau kai lagawo kai shishigi ka keta doka domin haka juma'ar ka za a samu tawaya a game da haka sai ka saurari hudubar limam kai nafila ka zauna shiru kana saurarar sa har ya gama kamar yadda an ka saba sa'ilin nan a tashi a yi sallah kaga daga lokacin a yi sallan dai to akwai lokaci da mutum ya kandace Allah zai biya maka wannan bukata to muna roƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda addu'o'insu za su kasance karɓaɓɓo ne da fatar Allah ya ba mu albarkaci juma'a duk alkhairi da yake ciki Allah ya sada mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah Allah
To da fatan an amfana. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma shirinmu na hantsi. Yanzu amadadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigirba, ke muku fatan alheri. Wassalam.